Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Babala ne tare da Amina Bahar Auna sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 26 ga watan Yuli na shekarar 2023 a cikin shirin namu ne za ku ji irin halin da ake ciki a jamhuriyar Niger kan bayan da wasu dogaran fadar shugaban kasar suka yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazoum juyin mulki Za kuma aji yadda kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD ta tsuntuma yajin aiki na sai baba ta gani. Bayan nan kuma muna tafadar rahoto na musamman kan yadda tsaffin gwamnonin Najeriya ke takarar sanata. Muna tafadar labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar ECOWAS ta tura shugaban jamhuriyar Benin, Patrice Talon, zuwa Niger kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar, kamar yadda gidan talabijin na kasa na NTA ya sanar a Najeriya. Wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba Talon ya kai wa Tinubu a fadar da ke Abuja. Tinubu shi ne shugaban kungiyar ta ECOWAS mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar Afrika. Da safiyar ranar Laraba, wasu dakaran da ke tsaron fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger suka yi wani abu mai kama da yunkuri na juyin mulki, lamarin da rahotanni ke cewa bai yi nasara ba. Gabanin tura shugaba Talon zuwa Niger, kungiyar ta ECOWAS ta ce ba za ta lamunci wato juyin mulki a kasar ba. Tana mai alwadai da matakin da dakaran suka dauka. A yau Laraba ne ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahrul Aswad, inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha na shirin toshewa Ukraine hanyoyin ruwa. A makon da ya gabata, Rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla ta shekara guda da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka sulhunta, wanda ta bada damar shigar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Bahrul Aswad ta Ukraine. Kafin yarjejeniyar, mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya dakatar da fitar da hatsi, lamarin da ke ƙara zafafa matsalar ƙarancin abinci a faɗin duniya. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau cewa an tura jirgin ruwan yakin Rasha Sergei Kotov zuwa tekun Bahrul Aswad don yin sintiri a hanyar jigilar kayayyaki tsakanin mashigin Bosporus da tashar ruwan Odessa ta kudancin Ukraine. Jiya Talata, Amurka ta ce za ta aika wa Ukraine da ƙarin dala miliyan 400 na taimakon kayan yaƙi da suka hada da makamai masu linzami na tsaron sama da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga Rasha da China a wannan mako don bikin cika shekaru 70 da ayyana wa kanta ranar nasara, wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19. Ranar 27 ga Yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin Koriya. Koriya ta Arewa ta ikirarin cewa Amurka da Koriya ta Kudu ne suka fara yakin a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953, kuma daga ƙarshe suka ci nasara. A yau Laraba, kafofin yada labaran Koriya ta Arewa suka buga hotunan ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu da ya sauka a filin jirgin sama na Pyongyang da daddare don tabbatar da don tarbar takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Sun-nim. Hunter Biden, ɗan shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, zai gurfana a gaban alƙali a yau Laraba domin amsa laifuka biyu na ƙin biyan harajin kuɗin shiga da kuma amincewa da mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na yarjejeniyar da za ta iya kare shi daga zuwa gidan yari. an sanar da sharuɗan yarjejeniyar a watan da ya gabata dangane da tuhume-tuhumen da Hunter Biden ya kasa biyan harajin sama da dala 100,000 a cikin shekarun 2017 da 2018. Biden, wanda ya taba fada a bainar jama'a cewa ya yi fama da matsalar shan barasa da amfani da hudar Iblis, na fuskantar tuhuma a wata shari'a ta daban kan mallakar bindiga ta wani sanannen mai amfani da muggan kwayoyi. An dai kwashe shekaru da dama ana bincike kan wannan batu na Biden, yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke ikirarin cewa yarjejeniyar da aka kulla wani mataki ne na nunawa dan shugaban kasa gata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da har yanzu ake halin rashin tabbas game da juyin mulki da wasu dogaran fadar shugaban kasar Nijar suke yi yunkurin yi wa shugaba Muhammad Bazoum a yau Laraba. Wasu 'yan kasar sun gudanar da zanga-zanga a biranen Yamai da Zindar da Tawa, inda suke Allah wadai da wannan al'amari da suka ce zai mai da hannun agogo baya ga tsarin demokuraɗiyyar kasar. Suna masu nuna buƙatar ganin waɗannan sojoji sun janye ƙudurinsu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ruruwan mazauna birnin Yamai ne suka hallara a dandalin Place de la Concertation domin kalubalantar sojojin da tun a farkon safiyar Larabar nan ke yunkurin juyin mulki. Waɗannan masu zanga-zangar na jaddada goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum, magoya bayan PNDS tarayya mai mulki na cikin na gaba-gaba a wannan zanga-zanga. Sanin Muhammadu kusa ne a kungiyar matasan jam'iyyar.
Hitowar da mun kai mun hito ne mu ce bamu yarda ba da abin da mun kalura suna nan ga tayar tun yau da safe, saboda kasar mu da kasar demokradiya ce ba a yi wa mutum ya taso kowane daga bisa gidan shi kace dan kana rike da bindiga zaka doka iko. Shekara 30 da wani abu kasar mu take gogoromaya dan saboda a cikin wadda demokradiya. Kowa ya gani an kafa abin tarihi wanda aka ne harko zababben shugaban kasa ya mika mu zababben shugaban kasa mulki. Ba wani matsala tsakanin jam'iyyar siyasa, ba wani matsala na abin tattalin arziki. Kawai haka kawai dan mutum ya taso kawai ya ce a sai zo ya karbe amshi. To wannan mace ba yiwa.
Don rajin kare demokradiya shugaban kungiyar Motion Siraji Isa na cewa ba za su lamunci wannan yunkuri ba, saboda haka suka buƙaci dogarawan da ke tsare da shugaban kasa su sallame shi ya koma kan aikin sa, in ji su.
Babu wata hujja. To saboda shi abin da muke kira ga wannan mutane su aje makamai, su saki shugaban kasa yayi aikin shi, sannan su nemi gawara.
Wasu 'yan kasa irin su Muhammad Abdulkader na danganta yunkurin na bujururun sojojin na fadar shugaban kasa da hamayyar cin gajiyar arzikin kasar ta Nijar, saboda haka ya ce ba za ta saku ba.
Wato an ga fafalan za a bulbulawa ko an ga za a bulbula fafalan, an gani hanyoyi ga sunan suna ta wanzuwa, an ga lakwaloli ga sunan suna ta wanzuwa, an ga Nijar ta daina shan hitsarin wari. To ikina duk wani wanda yake yana son ya maida tafarkin demokradiya baya, mu 'yan kasa bakin rayuwar mu ba za mu yarda ba. Kuma wannan bawan Allah abin da yasa muke son shi, saboda gaskiya da rikon amana shi. Abubuwan da mutane suke ganin ba su yiwa yana nan yana yin su. Kuma ga halin da yankin Sahel ya samu kanshi ciki, an gani Bazoum ya je gabas, ya je yamma, ya je gusum, ya je arewa, da an taba dan Nijar guda sai Bazoum ya je ya shashanta mai. Don haka muna goyon bayan shi 100%.
Bayan da suka taru a dandalin Place de la Concertation, masu zanga-zangar sun nufi fadar shugaban kasa domin jaddada abin da suka kira rashin amincewarsu da yunkurin tsige shugaban. Sai dai mitoci 200 da fadar ta shugaban kasa, sojoji sun yi harbi a sama don tarwatsa su. Kawo yanzu ba wani ƙarin bayani dangane da yunkurin juyin mulkin da aka ayyana komandan dogarawan shugaba Muhammad Bazoum da shiryawa, yayin da wata tawagar jami'an kungiyar sai dawo ta iso birnin Yamai a yammacin yau Laraba da nufin tantaunawa da ɓangarori. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya NARD ta fara yajin aikin sai baba ta gani a yau Laraba. Kungiyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan taron ta na majalisar zartarwa da ta gudanar a Lagos a jiya Talata. Azantawarsa da sashen Hausa na murya Amurka, mataimakin sakataren kungiyar ta NARD, Dr. Nura Umar, ya bayyana wasu daga cikin dalilan da yasa suka tsunduma wannan yajin aikin.
Na farko dai babban matsalar mu shine ba likitoci a asibitocinmu da muke aiki, sannan likitocin yawanci suna barin kasan ne saboda yanayi na wurin aiki da kuma albashi da wayansu abubuwa. Yanzu a matsayinka na likita yayi wahala a cikin kasa, ba ka iya komai. Sannan matsalar da aka samu shine ta kai ta kawo yanzu tsabagen yawan aiki da likitocin ke yi, har mutane na yanke jiki suna faduwa. Mun rasa wani likita ma a bayansa duka yau sati guda kenan. Abu na biyu kuma akwai jarabawa da update kamar yanayin karatun mu, da tunga karatu muke, kudin da ake bada, wanda an yi capturing kudin a budget, an yi komai, abu ɗaya ya rage ayi wanda gwamnatin za ta iya yi, amma tun January muke bi an ki yi. Sannan mun rubuta takarda bla adadin, mun zauna da gwamnati, zan iya cewa ya fi su shida ma da muka zauna da su. Mun ba da gargaɗi na yajin aiki ya fi so uku a cikin wannan shekara, amma ba wani ƙoƙari a yi, ba samu a yi abin da ya dace. Ko da ɗaya ne a cikin abu shida da muke so, ba wanda guda ɗaya da gwamnati. Kowa ya sani a Najeriya yanzu, in ka je asibitoci zaman da za ka yi kafin ma ka ga likita, saboda likita ɗaya sai ya zamanto shi zai ga mutum 100 a rana guda, ya zai yi. To asalin kwamitin zantarwa na ƙungiyar ya zauna jiya ya ga cewa duk abubuwan da muka lissafa ma gwamnati ko ɗaya babu wanda su, ko da niyya ne ma su nuna za su yi ba su nuna ba. Shine dalilin da yasa kungiyar ta kai matsaya na cewa banda a tafi yajin aiki. Kuma mu ba cewa muke a mana ƙara albashi ba, abinda muke cewa shine a duba a gani shekara 2014 da aka fara biyan mu albashin nan, a duba yanayin tattalin arziki da yanayin tsadar abinci da yanayin al'amura na rayuwa da kuɗin litan mai nawa take, dala nawa take, su duba kafin a cire tallafin man fetur. Ya kamata sai an daga albashin mu da kashi 200 tukunna zamu koma baya yanda farkon albashin wanda muke kira commence. Amma yanzu da aka cire ma tallafin man fetur, idan ana son ka koma yanda zaka sai abu da albashin ka ka siya yanzu, sai an maida shi kusan kashi 550. To amma gwamnatin tarayya sai ka ji kishin 25-35, idan aka kara maka wannan me zai canja? In fact ya ma ƙara maida ka ƙasa cikin talauci. Akwai magana ta cewa mai wadata fa shi ke da lafiya, kuma mai lafiya shi ke da wadata. To yanzu abu biyu ne, saboda ba ma'aikata asibiti, ba kaya aiki, ba wanda likitan da zai duba ka, mutanen na mutuwa, ga wahalan mai. To mu muna ganin wannan yajin aikin da muka je ba wai mu kanmu muka je mawa likitoci ba, har da mutanen ƙasa gaba ɗaya. Saboda idan kana da likita da zai duba ka ka samu lafiya, ka samu arziki, sannan kana da arziki zaka je ka samu lafiya. Idan aka gyara fannin lafiya, to arziki ma zai wadata. Matakin da muke so gwamnati ta dauka shine, ba wai mun ce dole sai an yi duka abu shidan ba, akwai abubuwa na farko da na biyu zuwa na uku. Yanzu gwamnati za ta sa gaskiya, ta yi komai da za ta yi tsakaninta da Allah, kuma ta duba mutanen ƙasa da mu likitoci da wannan abin yake shafa. Abu ne wanda za su iya yi a cikin awa 24.
Mataimakin sakataren kungiyar NARD Dr. Nura Umar kenan, a jira shi da wakilin mu a Hawa Umar. Kafin mu jiga rahoton mu na musamman, kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Soma Dalla da fatan an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda tsaffin gwamnatin Najeriya da suka kammala wa'adin su na biyu suke takarar sanata a majalisar dattawan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal Garika.
A Najeriya yawancin gwamnatin da suka kammala wa'adin mulkin su na shekara 4 ko shekara 8 sai su rikide su yi takara su zama sanata. To ko me ɗan Najeriya za su ce a game da wannan salon siyasa?
Sunana Abdullahi Mai Turare Zango Ibadan. Su gwamnonin da ke neman sanata bayan sun gama shekara 4 ko 8 su koma sanata su ji tsoron Allah su bar mana baya. Bayan Allah akwai yaran mu sun gama university sun kare ba su da aikin yi. Ya kamata a bar wasu wanda ba su taba anawa ba su ma su dana.
Ba ka ganin a lokacin da suke gwamnati sun ba da gudunmuwa shi yasa suke so su zama sanata don su ba da gudunmuwa ga shugaban kasa baki daya.
Akwai wanda bai ba da ma gudunmuwan ba kuma da yake matattan zuciya ne da sauran kuma ku zabe shi ko ya wuce kaga bai kamata ba ko yayi gudunmuwa ya bar wani shi ma ya hawaye gudunmuwa.
Me yasa kake ganin cewa tsohon gwamnati yayi takar sanata bai dace ba?
Bai dace ba saboda akwai masu bukata a Najeriya sun masu ilimi da yawa.
Sunana Gida Koko, wani Gida Koko. So gaskiya dai na ga alama kamar shin tausayi ne saboda ina kiyo in kai naka ka bari na bayan ka shi ma yayi ita ka gani. Saboda lamura daga duniya in yan kai ne yau gobe kai ne ba ina kiyo a bari na baya wanda sun kai makaranta sun samu aikin yi.
Yawanci wadanda aka zabe sanata ba su taba rika wani mukami ba. Ana ganin cewa watakila ba su da masaniya game da aikin majalisa shi yasa wadanda sun kai gwamna sun taba yin ayyukan gwamnati suke son su zama sanata domin su kara bada gudunmuwa ga kasa baki daya.
To ai masu sun kace da gwaji gigigiyar ta yi sama ana yi cewa a basu a gani su ma abin za su yi ba ma ki zo ma har su zace ma wadanda sun kai gwamna din har su kun sata ta kokari su ma. Sunana Muhammadu Dan Shuwa. Gaskiya su daidai ba saboda ya kamata su bar wasu su ma su gwaji manhaja su ga yanda ya za su yi da mu.
To me yasa kace bai daidai ba?
Saboda kaga su riga su yi gwamna a can jasu sun gama komi kaga kila su bar na kasar su zo su ma su yi abinda kila su wanda ba su yi ba a senator din.
Su tsofaffin gwamnati suna da wata gudunmuwa ta musamman wata kila wanda za su ba kasa.
Abinda yasa nake son wasu su zo su yi kaga su ma ba san manufofin su ba kila za su zo su yi manufofin da yafi wayan na gwamnonin nan muhimmanci gare mu. Kuma ga muna so a sa matasa a cikin al'amarin su ma su zo su yi nasu mu ga rawar da za su taka su ma.
Ai a cikin gwamnatin ana samun matasa waɗanda sun ka bar aikin gwamna?
To gaskiya ba za su samu dan shekara 30 zuwa 40 ba. Bakin su daga 60 zuwa 70 su suke ta mallakan mu. Kuma ga mu matasa ne ya kamata mu samu wanda yake dan shekara 25 30 zuwa 40 ya mallake mu ga shi ma iya gudun ruwan sa.
Sunana Abbas Muhammad Tungan Magaja. Iyaka zan yi magana kan gonan mu na Neja saboda ya muna alƙawarin da bai cika ba.
A lokacin da yana gwamna?
A lokacin da yana gwamna.
To yanzu ya ci sanata?
Ya ci sanata.
To ba ka ganin watakila yanzu zai cika alƙawarin da ya dauka can baya domin ƙasa yake wa aiki baki daya?
Gaskiya ban tunanin ya cika. Iya kokarin mu mun mai mu ɗan rijal local government muka zabe shi matsayin gwamna. An muna alƙawarin hanya ba a cika muna ba. An muna alƙawarin asibiti General Hospital Magaji Tungan Magajiya. An fara aikin ta aka ce in ya ci sanatan nan za a yi za a karkar aikin. Ba mu ga alamun har asibitin nan ba mu ga alamun karkar aikin ta ba.
To ai sanatan bai dade akai ba. Baka barin shi dan miki kahu watakila zai muku ayyukan da kuke so.
Duk mutunan da kake tunanin naka ne dan zan siye yayi gwamna shekara 8 bai wani abu ba. To baka tunanin dun ya ci sanata wanda yake bangarori ne yake riko yayi ma wani abun da bai maka ba da yayi gwamna shekara 8.
Alba Sharif ko me saboda kowa ana so kan shi ko baka ba? In ba saboda ana so kan shi to ka yi abun nan ka bari wani saboda jama'a yayawa kai da ya cikin miliyan biyu da shi ba wani Afrika ilimi ne ba wani Afrika dadi ne. To bele ka yi wannan kuma ka koma kuma ka ci kana so wannan kuma aga arkan nan wannan kaman kana so kanka yafi wani ne. Yanzu duk wanda ya bari gwamna yanzu kai zai kama amfani gwamna ya ci amfanin shi shekara 8 ko shekara 4 ya sa ma amfanin shi gidan sara ne gidan komai da abin da an bashi free ne ana kama kudin governor retirement shi ya koma wannan kuma zai kama kudin shi kuma a cikin Najeriya ne bai samu wani ya samu amfanin shi kuma kaga harkar wannan bai da kyau akan ka yafi kowa.
Sunana Alhaji Azika Bodinga. To suna yin wannan abu ne saboda kariyar da ake dan ba su ka a bincike su a kama su a taci dukiyar mutane da sun kaso ta sun zaran sun kai hitenuwa ta karshe kokari suka su nemi sanata na bangaren su kaga idan sun ka sauka gwamna sun ka ci sanata ba wani magana ko makama su a tsarki.
Ba ka ganin cewa watakila suna neman sanata ne domin su bada taimako da nasu tallafi ga cigaban kasar Najeriya?
Wallahi ba wani taimako na babu wani tallafi da suke bai suna yi haka ne don asirin su kada ya tonu don duk wanda ya sauka gwamna in bai samu sanata din nan ba to FCC za ta kama shi duk abin da ya swata sai an tace shi.
Amma wasu suna cewa suna son su zama sanata ne domin su bada gudunmuwa damuwa ga Najeriya da ƴan Najeriya.
Ai wasu kayan ma su saba gwamnoni din, ai sanatoci ne sannan su zo su nemi gwamna. Kuma duk da haka in sun kai ta yin wannan guda biyu, rukun su dangana su zauna gida, wani ya shigo shi kuma ya dan swaci abin da zai swata, sai su saki koma sanata din.
Sunana Ali Ibrahim mai shadda garin Ibadan. Idan mutum ya gwamna sai kuma bar lissa, kuma ga bayan su suna da digiri ba ma ko guda ba. Alimisali sun nuna cewa ba sa son na kasa gare su, su ma fi ci gaba. Sai mutum mai siyasa kamar ta gado ko menene ce shi zai idan ya gama kuma shi sa ɗaya ne akan wannan kushira su ci gaba, wannan ai bai dace ba.
Da a ce ka ba da shawara, wace irin shawara zaka bai a game da su tsofaffin gwamnati kai ne zuwa majalisa domin su zama sanata?
Ni shawara da zan ba su idan suna son kasa ta ci gaba, tunda dai siyasa ba sarauta bace, ya dace kowane bangare idan an ka dima mutum yana da wannan matsayi da ilimi da kuma ya dace a kawo shi a sa domin a samu ci gaba. Bai dace mutum ya mai da abin kama gado ba idan an ka mai da sarauta mai da siyasa haka nan. Siyasa ai bata gari haka ba.
Sunana Manu Gadkane Sidiku Alli Gargaryo. To tsohon gwamnati masu zuwa sanata, gaskiya wannan abu da suka da dace ba, saboda yana da kyau su lokacin da sun kai gwamna su gusa a samu wasu yara matasa waɗanda sun kai digiri su ma su zo su dora su yi magana su aiki, ya fi dacewa haka nan. Dan saboda muna ganin haka nan cewa kai gwamna sannan ka koma sanata ko ka zo ka aza wani naka, wannan duk handama ne da babakere a mulkin siyasa wanda muna son a samu ci gaba.
To sunana Habibu Talaka Abubakar Goyinboka. Gaskiya bai kamata ba, saboda ya kamata idan ka je gwamna ka ce ka tsallake ka ce sanata kake so. Muna da yara waɗanda suka yi digiri da diploma kuma suna nan suna neman aiki ba su samu ba. To ya kamata a ce tunda dai suna nan suna neman aiki ba su samu ba, ga bari na baya gare ka su ma su sallafa, saboda kila mutakila kai baka yi aiki ba, baka yi hanya ba, baka yi komai ba, kuma kana nan wataƙila na gaba na baya gare ka za su fi ka aiki.
Dr. Muhammad Shaibu na jami'ar ABU da ke Zaria, masani siyasa a Najeriya.
Matsalan siyasar Najeriya yana farawa ne daga yawanci abinda muke cewa internal democracy,
wato nubin karatu cikin gida
ta cikin gida, wanda to daga nan muke barin shirin. Zaka ga gwamnonin nan sun yi karfi da ba a iya canza musu ra'ayin abinda suke son su yi. Ya zamanto cewa ƴan takarar ma gwamnoni ke sakawa. To tunda ta kai gwamna shi zai saka ma ɗan takara ko ɗan majalisar jiha ko sanata ko kuma ɗan majalisar wakilai, to kaga sai shi ma ya tura kanshi, wanda kuma gaskiya wannan abin ba ci gaba bane ga demokradiya. Eh, kamata ya ce ita kowace jam'iyya tana da abin da ake ce ma program ɗinta, sannan idan aka zo zaben ƴan takarkaru a bar jam'iyya ta bi tsarinta ta zaɓi ƴan takaranta, membobin jam'iyya su zaɓi wanda suke so, wanda suke tunanin shi ne zai wakilci ita jam'iyyar tasu a zaɓe. To sai abin ya kasance ba haka ba ne, sai zamanto ana siyasan ubangida, gwamna ya zama ubangida a jiha, sai abin da yake so sannan ake a jihar. To kaga karfin ya yi yawa ne, wanda har shugaban ƙasa ma tsoron sai yake ji.
To dokta, a cikin ƙasashen Afirka ko akwai wata ƙasa da ake yin irin wannan salon siyasa na Najeriya, inda mutum ya sauka gwamna kuma ya zarce ya yi sanata?
Gaskiya zaka ga kusan siyasan Afirka zaka ga suna da kamanni gaskiya. To zaka ga abubuwan da ke faruwa a Najeriya, idan ka je zaɓukan Ghana sai dai a ce na wani ya ɗan fi na wani, idan ka je duk waɗannan zaɓukan haka zaka ga yake, duk wanda ya samu wannan pawan bai sanya bari.
Dokta, ina mafita?
To wannan kaga daga jam'iyya ne, in dai har gwamnoni za su ci gaba da suke jan ragaman jam'iyyu, sai abin da suka ga dama suke yi, gaskiya ba mu kamo hanyar gyara ba. To gaskiya har sai ya zamanto cewa jam'iyyu sun samu wannan cin gashin kan nasu.
Idan ba a manta ba, tsofaffin gwamnoni 14 ne suka samu zama sanata a majalisar dattijan Najeriya karo na 10. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Wasan baya na kungiyar Midiyama FC, Ibrahim Yaro ya bada sanarwar yin hannun riga da Midiyama, bidda ya kawo ƙarshen shekaru 10 da ya yi da kungiyar. Ya lashe muhimman kambi guda 3 tare da tabbatar da matsayinsa daya a cikin gawartattun ƴan wasan baya na tarihin kungiyar. Dan wasan ya lashe kambin Premier League Ghana da kofin FA da kuma Super Cup, shi da kansa ya yi nasarar lashe kyautar ɗan wasa mafi kyau na Ghana FA a shekara ta 2016 zuwa 17 kwararren dan wasan na baya ya shiga Midyama ne a shekara ta 2013 daga Dawanya United kuma ya baiwa marada kunya da irin namijin kokarin da yayi wa clubon babban sarkin daular Asante Asante Hinotun Foresight tuna biyu wanda shine mai mallakan Asante Kotoko ya dauke wa clubon duka bashinta babban kotun kuma su na bakwai ta umarci kungiyar kwallon kafar ta biya na hotel su kwa kudi sidi 69,960 wadda bashi ne daga watan Afrilun zamanin shugabancin clubon da ya wuce tunda tsaffin shugabannin clubon ba su cika alkawuran su na bashin ba otun Foresight tuna biyu ya daukar wa kansa nauyin biyan bashin a dalilin haka an kira mai hotelin zuwa fadar Manshia don kasantawa gabanin kotun tai kira ministan wasannin motsa jiki Mustafa Yusuf ya bayyana cewa ma'aikatar da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki har yanzu tsaffin wadanda sun ka koyar da Black Stars wasa Milovan Radovic da Charles Kuno na binta bashi lokacin da sun kai aiki da kungiyar ta kasa rahotanni sun nuna cewa suna bin ma'aikatar bashi tun kamin su rasa ayyukan nasu Mustafa Yusuf ya nuna cewa har yanzu akwai abin da za a biya su har yanzu suna bin mu bashi ministan ya bayyana a cikin wani jawabi ga ƴan jarida lokaci da aka shafe kwandilan su mun zauna da su mun kai magana aka biya sai ke akuna $100,000 take haka Milovan ya bayyana cewa an samu matsala na kuɗi kuma shine ya jawo jinkirin biyan su baki ɗayan kuɗin su ministan wasannin motsa jiki Mustafa Yusuf ya bada sanarwar cewar kasar Ghana ta yi nasarar amsar rabonta na kuɗin shiga gasar cin kofin duniya daga hukumar FIFA gabanin soma gasar a kasar Qatar hukumar ta FIFA ta bayyana jimlar kuɗi da ke gare ta ko ta tanadi dala biliyan 1 wadda ke wakiltan karuwan kashi 29 a cikin 100 na kuɗin da aka tara wa gasar can gaba daga wannan kuɗi dala miliyan 440 aka raba wa kasashe da sun ka shiga gasar a bisa la'akari da kokarin su a gasar ta cin kofin duniya kasancewa an fidda Ghana a sosomin gasar aka ba su dala miliyan 10.5 wadda ya haura abinda adda suke sa ran samu da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
age da Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai amma a takeice
Kungiyar ECOWAS ta tura shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon zuwa Niger kan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar kamar yadda gidan talabijin na kasa na NTA ya sanar a Nigeria wannan mataki ya biyo bayan ziyarar da shugaba Talon ya kai wa Tinubu a fadarsa dake Abuja Tinubu shine shugaban kungiyar ta ECOWAS mai kunshe da kasashen yammacin nahiyar Afrika A yau Laraba ne ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahar al-Aswad inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin tsakanin wato sojojin Ukraine su toshe hanyar ruwa na sojojin Rasha su toce wa Ukraine hanyoyin ruwan su Korea ta Arewa tana karbar wakilai da aka gayyata daga Russia da China a wannan mako don bikin cika shekaru 70 da ayyana wakanta ranar nasara wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19 ranar 27 ga watan Yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin Korea Korea ta Arewa ta ikrarin cewa Amurka da Korea ta Kudu ne suka fara yakin shekarar 1950 zuwa 1953 kuma daga ƙarshe suka ci nasara
Masu sauraruwa nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Amina Baharau na da ta karanto labarai da Julia da Suresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya